sashen Hausa na Murya Amurka biyu yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16:21-25 sai kuma ta yanar gizo akan biyuhausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Far'a Sarauniya da Dalon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Murya Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka don tunkarar kalubalen tattalin arziki mai yan siyasar Niger ke cewa ne bayan kin amincewa da sakamakon zaben kasar da yan adawa suka yi muna da rahoto an kaddamar da binciken kisan gilla ga wani dan Najeriya mai aiki a Saudiya da aka yi a jahar Kogi
take gurin su take shi kuma ya fadi addu'a ta kace wato last prayer kenan sai ya ta ba sa ku
muna da shirin yanayi da mahalli da sharhin jaribu daga jamhuriyar Kamaru zamu kammala da sharhin Murya Amurka mai gabatar da ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashin Gumel Jiya Talata masu gabatar da ƙara a Amurka sun faɗi cewa sun gano sama da mutum 170 da ake zargi da aikata laifuka dangane da mummunan tashin hankalin da aka yi a ginin majalisun Amurka a makon da ya gabata kuma suna saran adadin zai ƙara zuwa ɗaruruwa a cikin makonni masu zuwa a matsayin babbar farautar magoya bayan Trump waɗanda suka tayar da tarzoma a ƙasar baki daya Michael Shawan mukaddashin mataimakin babban lauyan gundumar Colombia ya shaida wa manema labarai cewa an gurfanar da sama da mutum 70 yanzu haka a gundumar kuma masu gabatar da ƙara na ci gaba da tuhumar aƙalla wasu 100 Shawan ya ce wannan adadi yana kyautar zaton zai ƙara zuwa ɗaruruwa a lokacin da yake bayani akan ci gaba da binciken da ake game da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane 5 ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar Amurka a halin da ake ciki shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer ya ce ya kamata a hana magoya bayan shugaba Donald Trump da suka kai hari a majalisar dokokin Amurka hawa jirgin sama ya kira waɗanda ke cikin kungiyar masu tayar da ƙaira baya waɗanda ke barazana ga tsaron ƙasa kuma ya kamata a saka su cikin jerin sunayen waɗanda aka haramtawa hawa jirgin sama kasar Amurka ta canza tsarin allurar rigakafinta ta saki miliyoyin allurar rigakafin coronavirus take rike da su don amfani da su a zaman zagaye na biyu don yi wa Amurkawan da shekarunsu ya haura 65 da kuma Amurkawan da ba su da koshin lafiya da ya bayyana a wani shirin labarai na safiyar jiya Talata sakataren kiwon lafiyar harkokin dan adam Alex Azar ya ce gudanar da allurar rigakafin a jihohin ba a mayar da hankali a kansu sosai ba a yanzu mun yi imanin cewa masana'antunmu suna da tabbas yadda za mu iya tabbatar muna da allurai don zagaye na biyu ga mutane daga ci gaba da yin su da aiki Azar ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a shirinsa na Good Morning America don haka yanzu komai yana nan ga jihohinmu da masu kula da kiwon lafiya ya ce sabon tsarin ba zai shafi Amurkawan da ke jiran allurar rigakafin su ta farko ba yayin da sabbin kamuwa da coronavirus ke ci gaba da hauhawa a duk faɗin Amurka yawancin shugabannin jihohi suna nuna rashin yarda don ba da umarnin ƙara yin kulle yayin da ake cikin damuwa game da sabon tashin hankali a ranar rantsar da shugaban ƙasa manyan shugabannin sojoji sun ba da rubutacciyar tunatarwa ga dukkan sojoji jiya Talata cewa mummunan tashin hankalin da aka yi a majalisa makon da ya gabata ya saɓawa demokradiyya aikace laifi ne kuma 'yancin faɗin albarkacin baki bai bayar da 'yancin yin rikici ba takardar wacce dukkan mambobin haɗin gwiwar manyan hafsoshin sojin suka sanya wa hannu ta kuma tunatar da mambobin sojin cewa an zaɓi Joe Biden a matsayin shugaban ƙasa kuma za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu bayanin ya kasance baƙon abu saboda yadda shugabannin soja ciki har da General Mark Milley shugaban ƙungiyar hafsoshin soji suka ga tilas ne tunatar da sojojin ƙasar cewa ba daidai ba ne a rusa tsarin mulki hakan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke kokarin tantance cikakken laifin da aka aikata a majalisar dokokin kasar da kuma gano irin yadda mambobin soja ne yanzu da na baya suka shiga labaran duniya da za mu kure daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya ce hukumomi a Moscow sun nemi kotu ta daure shi saboda saba ka'idojin sakin sa tun daga hukuncin da aka yi watsi da shi a shekarar 2015 wanda wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani wasan kwaikwayo na siyasa mai tsawo tsakanin dan adawar da gwamnatin Rasha. Navalny ya bayyana hakan ne daga kasar Jamus inda ya share tsawon watanni hudu yana murmurewa daga harin guba da aka kai masa a watan Agusta yayin da yake tafiya zuwa Siberia. Ya kuma ce ga mutan tsaron tarayya na Rasha ne suka kai harin bisa umarnin shugaba Vladimir Putin tuhumar da ya sake yi game da bukatar kotun. A wani sako da ya kafi a shafin sa na Twitter, Navalny ya ce Putin ya fusata kwarai da gaske saboda rayuwa da nayi duk da sa mun guba da aka yi har ya tilasta hukumar kula da gidajen tarayya ta je kotu tare da bukatar sauye hukuncin da aka yanke mini ya zama na gaske. Sanarwar da ma'aikatar Baltimore Amurka ta yi na baya-bayan nan ta sanya wani dan siyasar Iraq mai matukar muhimmanci a matsayin mai take haƙƙin dan adam. Ya haifar da martani daban-daban a ƙasar da ke fama da rikice-rikice inda gwamnati ta fito fili ta bisa hun masu goyon bayan Iran don yin Allah wadai da jerin sunayen.
Zamu shiga babin rahotanni. Gwamnatin Najeriya na bayyana cewa tana daukar matakan kau dabara don yin ayyukan gwamnati a zamanin da duniya ta shiga kalubalen tattalin arziki da karancin hannayen jari. Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu Nasiru Gwarzo ya bayyana matakan.
Waɗannan abubuwa a da a ma'aikatan nan muna da shi a rubuce cewa sun kai kusan guda 40 waɗanda ake sarrafa su a fitar da su daga Najeriya. Idan ka faɗe su bayan man fetur za ka ga cewa akwai irin su koko, irin su ridi, irin su kashu, irin su gyaɗa, irin su waken suya. To waɗannan su ne kusan 40 ɗin da muke da su da makamantansu. To sai tafiya ce ta yi gano cewa ai kuwa akwai kayayyakin da daga mun bunƙasa su nan da nan za su ƙara mana tattalin arziki a matakin manoma da masu sarrafawa da kuma mataki na ƙasa baki ɗaya. Sai muka ƙara target ɗin ya zama 160 tun da aka fara wannan aiki. Ina farin cikin sanar da mutane ko kuma ƴan uwana ƴan Najeriya ce an samu ci gaba gagari. Dan da wuya a yi sati ba mu ƙaddamar da ƙungiya guda ba ko biyu ko uku wani satin ma na ƙungiyoyi na masu nomawa da sarrafawa da fitarwa da cinikayya da sa hannun jari na wannan kayayyaki da yake ambato. Misali aya tana zaune da gindinta, bidi daman akwai shi muka ƙara ƙarfafa sa, zuma ƙaro kai hatta abin nan da aka raina ko ana ganin sa ƙarcin daji ma ba ma wanda yake noman sa, tafasa ƙwallon tafasa, ƴaƴan tafasa dukiya ce yanzu idan ka tara ta mun kafa ƙungiyar ta. Binda zugu wanda ake kira jetrofa dukiya ce gagarima, irinsu ga sunan da dama da muka sarrafa su muka kafa musu ƙungiyoyi. Idan da a ce ma'aikatan mu ce kaɗai za ta tafi ta bunƙasa waɗannan abubuwa za mu sha wahala, amma da mun kirawo ƙungiya ta ƙasa muka koya musu yadda ake yi muka ba su target cewa ana son lokaci zuwa lokaci kaza Najeriya ta zama ta lamba kaza a duniya wajen fice akan wannan sanin abu da ake sarrafawa ko ake fitar da shi, to za ka yi ja sun dukufa. A yanzu kwanan nan muka kaddamar da kungiyar Albasa. Abin da ya bani mamaki shine cikin kankanin lokaci suka karaɗe ƙasar nan suka fara kafa kungiyoyi na jihohi. A yanzu haka suna da kwangila da aka ba su wacce na san cewa ba za su iya cimma wannan buri ba.
To dokta, ba wai lissafa yawan waɗannan kayayyaki da kuma ƙoƙarin a fidda shi ƙasashen waje saboda a samu kuɗaɗen shiga ba, yawancin manomanmu ba su san hanyoyin da za su bi wajen fitar da kayan su kai ga sayarwa ba. Akwai wani taimako da za ku yi musu ne ta wannan fannin?
Kwarai kuwa, akwai hukuma da dama Najeriya ta kafa ta tuntuni ana kiranta Nigeria Export Promotion Council. To duk wani mai sarrafa wannan zumuna hada shi da wannan hukuma domin su je su koyi yadda ake tanadi da ajiya da logistics. Misali zan koma kan albasa. Albasa za a zo a noma ta, a zuba ta a buhu, a buhuhunan nan ai ta jefar da su, a daura wani kan wani kafin ta kai gacci ta kai boda inda za su tashi ta bar Najeriya, duk kusan rabin ta lalace. Yanzu mun koya musu sababbin dabaru wanda za a tun daga noman da yadda za a yanke ta, da yadda za a ajiye ta, da yadda za a zuba ta a kananan robobi masu iska, da yadda za su asa ta a kirat. Duk wannan mun fito da sabon tsari wanda nan gaba sai ka ga an fitar da abu kusan rabin sa, ko kuma kusan 90% a cikin 100 na abin da aka fitar da shi bai lahanta ba.
Babban sakataren ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta Najeriya Nasiru Gwarzo a zantawarsa da Madina Dauda. A jamhuriyar Niger, 'yan siyasa na ci gaba da musayar kalamai biyu bayan kin amincewa da sakamakon zaben kasar da ya kai ga zagaye na biyu. A zaben da dan takarar jam'iyyar gwamnati PNDS Bazoum Muhammad ne ya fi yawan kuro, inda Muhammad Usman na Adawa ke bin baya. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A garin birnin Kwanni, Alhaji Abdulmuni na jam'iyyar RDR Canji mai Adawa ya ce,
"Ta san kowane farti yana da wakilai ko ina, yana da jagorori ko ina, jagorori na wani bangare sun ga yadda an kai sha'anin zabe ba zabe an kai ba, an yi zalunci cikin waɗannan bangarorin. Saboda haka inda sun kaga an yi zalunci nan sun ce sai an saki zabe can. Tunda zabe dokoki gari shi akwai abubuwan da ke bata shi a soke shi. Ba a sawa ƙarfi, ba a sawa kuɗi, ba a tursasawa, ba a cikin ƙuri'u ba tare da mutane ba. Duk abin da an kauka cikin wannan waje na. Su waɗanda annan wannan waje su sun ka bada labari sun ka faɗa mu waje mai ita kuma o jama'iyya ita kuma ta yi ƙara ta ce a soke wannan zaɓe. Kuma in za a sake zaɓen nan a nemo sojawa su tsaya, saboda waɗanda ka yin yadda sun ga daman nan unhwani da suka yi da bi.
Sai dai a jam'iyya mai mulki ta PNDS tare da reshen birnin Kwanni Alhaji Dan Baba Mamman Cedi kakakin jam'iyyar reshen na birnin Kwanni ya yi fance kale da zarge-zargen adawar.
Abin da ke so in haɗa ma su maganganun 'yan adawa, wato sunansu kamar wata waƙa ta India da aka ce mahoti ho, saboda magana biyu sun kai, sun yi magana sun gamsu da sakamakon zabe, suna ma mutanen su godiya da abin da sun ka samu domin sun hana muna mu yi kwaf guda. Duk gunhuwa da ka san tun daga gunhunan zabe na gunduma, na jiha, na region, babu inda ba su da wakilan zabe. To da su abba su yarda ba, ko ku ai seni daga gunhuwa ta ka fara. Abinda aka ce ma seni hukumar zabe, wato daga cikin gunhuwa ta ka fara. To tun daga gunhuwa nace ma har gunhuwa ta jiha, duka kowane akwai wakilan kowane mai 'yan siyasa. Abu duk abinda an kai tare na an kai shi tare da wakilan mu. Tare aka zazzagewa a ga kowace iya abinda ta samu. To ina na a hunguzo shike.
To sun ce musamman a arewacin jihar Tawa an kawo sakamako inda jam'iyya PNDS ta kaka kap a waɗansu wurare ba su yarda da wannan sakamakon zabe ba, a gaugauta rushe wannan zabe kuma a sake komawa ruhuna zabe.
Kasan ita jihar Tawa abin tsoro ta gare su, saboda nan ne fiye-fiyen wanda a bisa yanzu cewa da mai girma Alhaji Muhammadu Isu
da wannan zahin kan siyasa na wannan lokaci na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar na jamhuriyar Nijar kenan suna dakon abinda kotun tsarin mulkin kasar za ta yi furci game da sakamakon zaben na ranar 27 ga watan Disamba da gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A yanzu haka dai hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike don gano dalilin kashe wani dan kasuwar man fetur dan asalin jihar Kogin mazaunin kasar Saudiya da wasu 'yan bindiga suka halaka a ƙarshen makon da ya gabata. A can jihar Kwara ma 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar daraktan ma'aikatan gona na jihar Kwara bayan da aka tsinci gawar sa office a ranar Litinin nan da ta gabata. Mustafa daga Mina na dauke da rahoton.
Bayanai dai sun nuna cewa dan kasuwar wanda har ila yau shugaban al'umma ne a jihar Kogin mai suna Ogachekwu Atanu ya zo hutu ne daga kasar ta Saudi Arabia inda ƴan bindigar suka auka gidansa da misalin karfe 11 na daren Lahadin da ta gabata suka hallaka shi kamar yadda Abubakar Sani wani mazaunin yankin yayi ƙarin haske akan lamarin ta wayar salula
misalin karfe 11 na dare wasu ƴan bindiga kusan 2 ne suka shiga gidan kamar yadda ani mai gadin gidan shi ya tabbatar kenan suka tsallaka ta katanga suka same shi yana zaune shi da wani abokin shi sai suka ce sun zo su kashe shi ne kuma ya fadi addu'a ta kashi wato last prayer kenan sai ya ta ba sako take su san ba abin da ya kasu take to yace za su zai ba su kudi ko ne suke so amma suka ce su ba kudi suke so kawai sun zo ne su hallaka shi to nan take kawai suka bude mai wuta suka ta yi mai ruwan alsafai daga baya aka garzaya da shi asibiti to anan ya fika
kakakin yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya ya shedawa manema labarai cewa sun kaddamar da bincike akan lamarin a can jihar Kwarama wani babban darakta ne a ma'aikatar gona ta jihar Kwaran mai suna Dr. Khalid Ibrahim Indama aka samu gawarsa jim kadan bayan shigarsa office a ranar Litinin dinnan da ta gabata kamar yadda wani wanda ya nemi a sakaye sunansa ya yi mun karin bayani
director veterinary service wai ya zo office da safe ya zai da mutane ya shiga office din shi ya zauna ya dora kansa kan table haka Allah ya dora sa da kuma aka zo kaga da yake ba wanda ya shiga office sai wannan dan abokin aikin nasa da ya zo yake jira yana son za su yi magana tunda wai sun yi aiki ne tun Juma'a ko yaushe za a ƙara sa magana aiki shine da ya jira kuma musamman sai shi ne bude shi sai ya gan shi ya dora kanshi kan table ya yi magana da ya taba shi sai ga ai ba shi da rai
kakakin yan sandan jihar Kwaran Ajayi Okasami ya tabbatar da aukuwar lamarin ya ce duk da yake suna ganin mutuwar ta Allah da Annabi ce amma idan sun kammala bincike za su yi ma manema labarai karin bayani Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba
Sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'adu yau kamar yadda muka alkawarta a makon jiya za mu ci gaba da waiwaye akan wasu muhimman batutuwan da muka gabatar a cikin shirin na bara shekara ta 2020 shekara ce da ke cike da abubuwan al'ajabi a fannin yanayi bisa la'akari da sauyin al'amura daga yadda aka saba zuwa wasu da ba a saba ba wanda ya shafi fannoni daban-daban kamar noma yanayin sanyi da zafi ambaliyar ruwa har ma ya zuwa batun tattalin arzikin ƙasa da cigaban al'umma mun kuma tattauna da masana domin fahimtar da mutane game da lamuran da kuma duba yiwuwar samun mafita ta hanyar jawo hankalin al'umma a game da abubuwan da suke aikatawa ko a'a Dr. Katalla Lawan Gaciya shugaban hukumar yanayi ta Niger yayi bayani a game da irin kalubalen da ke gaban Afirka
iri ne da kanan a fasafan canjin yanayi in dauka kan wajen yanayi nan a Nigeria da Niger muna da matsala da mai ruwa in ya zo da ƙarfi zai yi zai mu kasa don shi ya zai yi kasa magudayar ruwa na ta cika a dauka ma a wajen san harkar noman ma yanda ruwan ke fatuwa
a sakamakon sauyin yanayi da ake fuskanta a duniya wanda yake shafan yanayin saukan ruwan sama Farfesa Sani Mashi shugaban hukumar da ke kula da yanayi a Najeriya NIMET ya yi bayanin dabarun da ya kamata manoma su kiyaye
akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abinda ke nan kaga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba wanda idan manoma suka yi dauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abinda za su shuka sannan na biyu abinda muka zo muka yi hasashe shine lokacin da za a fara yin ruwan da zai kawo shuka din sai cikin watan 6 muke sa rai sannan hasashe na uku shine akwai wani abu da ake ce madan karamin fari shi ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya dauke yakan yi kwana 10 zuwa sati 3 shawaran mu anan shine farin nan tunda ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin manoma a koyaushe gonarsa ta kasance cikin lema kuma yadda yanayi ya zo canza a Najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci to wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa kariye ma kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in kasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ga ambaliya da ake fuskanta
A baran dai shirin yanayi yayi duba a game da matsalar ambaliyar ruwa wanda masana suke danganta ta da dumamar yanayi amma baya ga haka ministan ma'aikatar yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Mahmud ya shaida wasu abubuwa da ke taimakawa aukuwar ambaliya da ya kamata mutane su kiyaye
idan an ba mutane plotin gina gida akan ce su haƙa lambatu yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi domin shi ruwa an baka ba shi hanya ba zai ba kanshi to in ba a haƙa ba ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai bi sannan wani ɗabi'a idan ana ruwa inda ake da lambu sosai sai sauri su bai bobola bai dan ruwa ya tafi da ita wannan abu ne mummuna yana haddasa cututtuka iri-iri sannan yana daɗe magudanar ruwan yadda shi ma kanshi ya kan kawo ambaliya
A watan Yuni shekara ta 2020, kun karɓi bakuncin Dr. Abubakar Mamman Manjo, masanin kimiyyar noma da yanayi a Kaduna, wanda ya yi tsokaci a game da matsalar farin dango da suka addabi yankin gabashin Afirka.
Lokacin da farin nan ta shigo wurare, kenan da akwai ɗarɗar na me zai faru in dai mutane suka fara shuka abun ya fito kenan farin nan cinyewa za ta yi baki da ana ta yaki da wannan farin ɗango don saboda a samu a rage shi farin ɗango yana da gurare nashi na zama a nan yankin na Afirka abin da ake kira corn de l'Afrique kamar abin da ya shahi wajen Somalia Ethiopia da kuma Habasha kuma abin da ya shahi Eritrea da wajen abin Sudan kenan to ta nan damun a gurin su ne na zama duk farin nan anan suke suna nan ko da shekara sun yi kwai jira suke kawai a samu ruwa wanda zai ba su dama kenan wannan ya kyanke shi da so su girma kuma har su kai cikin da za su yi tashi a lokacin nan kuma su kan a yi wani wajen tunda saboda neman abinci kallo da akwai kaman kewayen kogin Chadi shi ma wannan guri ne wanda yake tunful azal kowane lokaci da akwai kwayayen su akwai kuma abin da ya bangaren wajen Mali isa ta Niger daga Mali ta shigo Niger ta bankada kuma ta yi Nigeria in da ta yi teku to haka ne wannan harai ta yi wa a wajajen nan sai a yi hatara
kadawa mun je sigarin babba da sauran gurare a jihar Kano guraren da ake noman rani manoma sun yi asara sosai ba kadan ba a dare daya idan wayannan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba daya sun cinye dukkan buran da yake kan gonar kuma kuma an yi masana zai bincike yana da alaka da canjin yanayi da kuma mai yanayi da ake samu
noma ne da aka yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu sai shi da ya samu tangarda yanzu ce ka ɗauka ne yasa sai ki gani samari sun san ina in kai ma ba ni amfani da samu ba kuma shi ne ke goko ma su ce su bar kafai kan tafiya wani Libya nan mun Niger kamar kan tafiya wani Algeria wasu kuma sauran ƙasashe kan tafiya a garin Tura to lalle yana samun matsaloli iri-iri wanda in a ce sau samu ne sun samu sana'a
Sauraro a nan kuma za mu ja burki a cikin shirin namu na yau. Sai dai kuma ba za mu gajiya ba wajen ci gaba da kawo muku muhimman batutuwa da suka shafi yanayi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ikon Allah. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar muku da shirye-shiryen yanayi da muhalli a shekara ta 2020, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Na tsara.
Awal Garba shigo da sharhin jaridan Jamhuriyar Kamaru.
Shin da yana muna wannan makon ne da jaridar Biafra ta kasar Jamhuriyar Kamaru an ji mutum ne cewa gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi saki sabon tamara ne yake da fara wani cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar gabaki daya kamar yadda sanarwar ta fito ne daga bakin ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru ta Maruda Malachi a yayin wani taro na manema labarai da yake a ofisinsa da ke Benin ya wuce sai kuma jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta mutum ne cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin
kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jean Raymond Sakoju ya ce shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Kalara anda ita kuma ta ce ta gano wata madakala da ake shirya mata na zaben kasa kallon yadda kamfanin yake da fitini a kasar wannan yada labaru masu inganci amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a kasar Kamaru kuma da hana su yada labarun su wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa wadannan bangarorin na kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru ita ma ta ce a zagare jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sai kokari mutuka gaya na ganin cewa sun kwato yara kanana da kuma wadansu sabbi mata a hannun yan bindiga da ke neman halaka su a gundumar Beluga da ke jihar Yamma maso kudancin kasar jamhuriyar Kamaru da ake ta takama tsakanin masu neman data kasar gida yau shekaru uku kenan da ake tsari yaki cinyewa a kasar ta Kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar La Republic anda talabar ta mana cewar yanzu dai rikici na kabilanci ya sace barkewa a kasar Afirka ta Tsakiya anda ta ce kasar Kamaru tana da iyaka da kasar kuma al'umman da take rika da su suna tatsuwa yanzu haka sama da mutane 30,000 ne suka tsere wa musulunan su a can kasar Banki amma gwamnatin kasar Kamaru ta saka matakan tsaro a kan iyakokin ta domin kar yanta waye ta shigo mata kasar ta Mahama a Karba muryar Amurka daga kasar Kamaru
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
a shekarar 1993 bayan da aka gano cewar gwamnatin Sudan na daukar nauyin ɗan ta'adda ciki har da jagoran kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden Amurka ta tabbatar da cewar Sudan ke daukar nauyin ta'addanci ayyana hakan na tattare da hukunci mai tsanani kasar da duk aka zayyana ciki ta zama saniyar ware a duniya masu saka hannayen jari kan kauracewa duk kasa da aka ayyana ta a hakan a yayin da kuma sauran kasashen duniya kan yi dare-dare da ita ya haramta ga Amurka ta baiwa kasa irin wannan tallafi ta kan hana ta fitar da wasu kayanta zuwa kasashen waje haka kuma akan hana bankin duniya da bankin lamuni baiwa irin waɗannan kasashen bashi duk kuwa kasar da aka saka ta cikin jerin kasashen za ta fuskanci turjiya a harkokin tattalin arzikinta a fadin duniya ayyana hakan kuwa ya sa Sudan ta rasa wani bangare na kariya wani tsari ne da zai kare ta daga fuskantar shari'a a kotu ko kuma tuhumar manyan laifuffuka a dalilin haka ƴan uwan waɗanda suka mutu a dalilin harin kungiyar Al-Qaeda suka shigar da ƙarar Sudan a kotun Amurka kotun Amurka kuwa ta zartar da hukunci kan cewar Sudan ta biya diya ga iyalan waɗanda harin bom ɗin da aka kai a shekarar 1998 ya shafa ofishin jakadancin ta dake Dar es Salaam a kasar Tanzania da Nairobi a Kenya haka da iyalan Amurka 17 matuƙa jirgin ruwa da suka mutu a wani hari da aka kai a Yemen a sansanin Amurka a watan Agustan 2019 al'ummar Sudan suka kifar da daddiyar gwamnatin kamakariya suka kafa sabuwar gwamnatin riko wadda ta ce burinta shine ta dawo da martabar kasar ta shigar da ita cikin jerin kasashen duniya kuma don tabbatar da hakan gwamnatin ta Sudan ta amince ta biya diya inda ta samar da dala Amurka miliyan 335 don biyan waɗanda suka shigar da ƙara a cikin bibiyar nasarorin Sudan a ranar 14 ga watan Disamba Amurka ta cire sunan Sudan daga cikin jerin kasashe da ke ɗaukar nauyin ƴan ta'adda kana a ranar 28 ga watan na Disamba aka samar da wani daftari da zai maido ma ƙasar martabar ta da kuma ƴancin ta na zama ƙasa mai cin gashin kanta wannan matakin ya tabbatar da kyakkyawar dangantaka ba wai kawai da Amurka ba har ma da sauran kasashen duniya matakin ya ƙara baiwa ƙasar Sudan damar walwala a bangaren tattalin arziki da shiga cikin tsara a jerin kasashen duniya. Haka zalika dama ce da ƙasar za ta faɗaɗa harkokin kasuwancinta da kasashen duniya. A cewar wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar. Mun yaba da yadda al'ummar Sudan suka jajirce wajen ganin an samar da walwala, zaman lafiya da adalci. Sharhin muryar gwamnatin Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.